بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد بهاك من مكان أبو بكر بن كبيرة لجنة مسلمة تنغورو نهال السنة وانتي كمبوتلوك الجمع جهر كان هو ربع تاجان كلي أكان مسألة تبيو واتو حنير دا أكيبي وزلالة الأمة كومي جرمانتا كما كومي سيغبانتا وانا مسألة إتتي روشي دكنا أبن دايشا في جاغورانسي جاغوران الأمة mutane biyu ne sune masu mulki da kuma masana ma'ana da malamai da kuma masu mulki to idan muka dauki malamai abinda yake nufi da malamai sune masana shari'ar Allah karkashin littafin Allah subhanahu wata'ala da kuma hadisan manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama ingantattu to daga lokacin da ya karanta al'umma ba sa ganin malamai da kima ba sa ganin su da girma suka ba su wani matsayi na daban suka ajiye su a gefe suna ganin bai kamata a ce sun shigo cikin rayuwa an tafi da su ba bai kamata su zama ƴan siyasa ba bai kamata su zama jagorori a ofisoshi ba bai kamata su zama jagorori ko kuma shugabanni a wasu ma'aikatu ba daga lokacin da al'umma ta dauki wannan to lallai wannan al'umma ta lalace an gama duk lokacin da ya karance al'umma ba sa kimanta malamansu ba sa ganin cewa abin da suke shi ne abin da ya kamata suna ganin su ma suna da ta cewa addinin Allah subhanahu wataala to daga wannan lokacin babu wani abu da al'umma za ta iya yi wani abu mai matukar muhimmanci da ya kamata a ce mun fahimta duk wannan rayuwar da ake cikin ta duniya akwai wata mas'ala ko kuma akwai wani bangare da dan adam ke iya shiga ya rayuwa bangaren zamantakewa da iyali bangaren zamantakewa da abokan zama bangaren siyasa shine mulki bangaren jagoranci ko wani bangare ne babu wanda Allah subhanahu wataala bai masa tanadi ba a matsayin sa ne shi wanda ya halittar ya kuma san al'adar halittar ya san menene idan halittar tayi zata tsira ya san kuma menene idan halittar tayi shi zata lalace to da ya kasance Allah ta'ala ya yi duniya da mutanen duniya da dukkan wanda suke rayuwa a duniya bai basu kara zuba ba sai aka saukar da wannan littafin na Al-Qur'ani aka turo annabawa da manzanni cikin su akwai wannan annabin na ƙarshe dan ya zama yayi wa mutane bayanin abin da ya kamata a ce sun tafi akai domin maslahar su kansu da kuma maslahar goyon waɗanda suke rayuwa tare da su to idan ya zama yanzu ka ce malamin da ya san wannan littafin Allah ya san hadisan manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama bai cancanta shiga cikin wasu abubuwa daban-daban ba na rayuwar duniya bai da cewa a cikin su to waye kamata ta yana da cewa madauki wani abin nan guda ɗaya misali guda ɗaya na zahiri na fili a kusa-kusa lokacin da ya kasance a wani ya kera wata na'ura wanda za a yi wani aiki da ita sai ya zama ya rubuta manual ga yanda ya kamata a aiki da ita ga yanda ya kamata a aiki da ita ga yanda ya kamata a aiki da ita na san cewa kowa zai iya dare cewa idan ka bi wannan manual din shine wannan na'urar za ta aiki inda ake so kuma ba za ta lalace ba inda za a samu wani wanda bai san wannan na'urar ba sai shi ma zai rubuta manual din sa to ai kaga akwai wauta ga mutumin da ya sai wannan na'urar ya aiki da na wancan da bai san ta ba ya kyale na wannan wanda ya san ta to wannan shine misali mafi kusa ga dukkanin mutumin da ya kasance yana ganin shari'ar Allah ba ita ta cancanta mutane su amfani da ita a cikin rayuwarsu ta yau da gobe ba duk wanda yake ganin yanzu a iya rabawa tsakanin addini da siyasa addini da mulki addini da zamantakewa al'umma su malamai su koma gefe babu harkar ci gaba tare da su babu kaza ci gaba da su kawai inda aka san su shine a guzu a masallaci su koma irin wannan tsarin to kamar mutumin da ya dauki manual ne na wanda ba shi ya kera na'ura ba yake so ya amfani da ita akan wannan na'urar domin duniya wata halitta ce da wangari subhanahu wa ta'ala yayi amma karkashin wannan halittar da yake kuma sai sanya jagoranci ya sanya tsari ya sanya abubuwan da idan an bi wannan al'ummar ko kuma wannan duniyar za ta tafi akan tsarin da ake so da zalar an goce wannan tsarin kuma to za a iya samun matsala a kowane irin lokaci da haka bawa malamai kimarsu da kimanta su da sanya su su yi aikin da Allah subhanahu wa ta'ala dora musu wannan sai al'umma ta yi shi sannan za ta samu ci gaba su hanjan hankalin da ya kamata a yi malaman kuma su zasu yi wa kansu shine su tsaya su yi abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so su tsaya su faɗa wa mutane gaskiya su tabbatar da an tabbatar da abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so shi aka faɗa a al'umma an wayar da kansu akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so kada wasu su yi amfani da su kuma su din su yi amfani da su don cimma manufarsu misali wasu 'yan siyasa ko wasu shugabanni ko wasu masu kuɗi ko wasu makamantan haka sai su amfani da su kuma su cimma burin da suke so to wannan malami bai aikin da ya kamata su yi ba kenan abubuwa ne guda biyu shi kansa malamin isan waye shi isan malantar sannan kuma san kimar malantar sannan wanda suke kewaye da shi malamin su kuma san kimar malantar su kuma ba ta kimar ta sannan su aje komai gurbin da ya dace a ce an aje shi sai an yi wannan ne sannan za a samu kyakkyawan jagoranci a cikin al'umma da zarar an rasa wannan to babu jagoranci ga al'umma.